Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yako makiri ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 12 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Alheri da kanin labarai.
To baba, kasar Ukraine ta kaddamar da tagwayen hare-haren makamai masu linzami a garin Nikopol da kuma yankin Crimea da Russia ta mamaye, yayin da Russia ta kai hare-hare da jiragen da ba su amfani da matuka a birnin Odessa. Amma da gawar dalibin kasar Zambia dan shekaru 23 da ya rasu yana yi wa rundunar sojin Russia yaki a Ukraine gida. Kana yan sandan kasar Zambia sun ce sun samu gawarwakin mutane 27 da suke kyautata zaton yanci rani ne yan kasar Habasha da ake zaton matsanancin yunwa ce da gajiya suka halaka su.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wannan mako ne ake fara taron shugabannin Afirka da gwamnatin Amurka. To ko menene muhimmancin wannan taro, ga Dr. Muhammad Indimi da ƙarin bayani.
Kowa yanzu yana son ya je Afirka. China sun yi da Afirka a Addis Ababa. Kuma watanni uku da suka wuce, Japan sun yi nasu a Tuni. Kuma na hallara. Saboda haka abin yana kyau.
Yan bindiga guda biyu sun mutu, kana an kwato wasu mutane hudu da aka yi garkuwa da su a wani artabu da suka yi da 'yan sandan a karamar hukumar Song a jihar Adamawa.
A ila yau za mu ci gaba da yin amfani da wannan dama, mu kira ga al'umma da dinga tallafa ma jami'an tsaro da bayanai na sirri.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da Safiyul Hashim Gumal zai gabatar. Amma kafin nan, ga labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kasar Ukraine ta kaddamar da tagwayen hare-haren makamai masu linzami a garin Nikopol da kuma yankin Crimea da Russia ta mamaye, bisa ga rahotanni da ke fitowa daga yankin da ake yakin, yayin da Russia ta kai hare-hare da jirage da ba su amfani da matuka a birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an jefa kimanin mutane miliyan 1.5 cikin duhu a yankin Odessa, yayin da jami'ai ke kira ga mutanen da rayuwarsu ta dogara ga amfani ga wutar lantarki su fice daga yankin. Kakakin fada White House John Kirby ya shaida wa shirin talabijin na ABC da ake kira This Week ko kuma wannan makon cewa shugaban kasar Russia Vladimir Putin yana kokarin durkusar da Ukraine da hare-haren da yake kaiwa layukan wutar lantarki da kuma hanyoyin samun ruwan shan kasar. Russia ta kai hare-haren jiragen da ba su amfani da makamai 15 a Odessa da kewaye, bisa ga cewar rundunar sojin kasar Ukraine a shafinta na Facebook, yayin da aka kakkabo 10 daga ciki. Waɗanda suka wuce sun fada kan kamfanonin samar da wutar lantarki biyu, bisa ga cewar ofishin babban mai shigar da kara na ƙasar Ukraine. Ofishin babban Attorney General din ya ce dukkan jirage marasa aiki da matukin samfurin Sahel kira Iran ne. Amma da gawar dalibin ƙasar Zambia dan shekaru 23 da ya rasu yana yi wa rundunar sojin Russia yaki a Ukraine gida, gawa Lemekani Nyarenda wanda yake koyan aikin injiniya fannin nuclear a ƙasar Russia kafin ya shiga aikin soja, ta isa tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta Kenneth Kaunda dake birnin Lusaka jiya Lahadi. Ko da yake an dauke wa Lemekani na wayar makaranta, an same shi da laifin safarar miyagun kwayoyi a watan Afrilu shekara ta 2020, aka kuma yanke masa hukuncin daurin shekaru 9 a gidan yari. Daga baya aka yi masa ahuwa karkashin wani shirin ahuwa na musamman bisa wa'adin zai shiga yakin, inda aka kashe shi yana yaki da Ukraine. Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Zambia Stanley Kakubo ya ce gwamnatinsa ta nemi cikakken bayani kan mutuwan Lemekani. Yan sandan kasar Zambia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun samu gawarwakin mutane 27 da suke kyauta zaton yanci rani ne daga ƙasar Habasha, an jirge su a wata gona da ke bayan babban birnin ƙasar, bayan sun mutu da abin da ake kyauta zaton matsanancin yunwa ce da gajiya, bisa ga cewar hukumomi. An sami wani mutum ɗaya tilo da rai da asubahin jiya, aka kuma garzaya da shi asibitin Lusaka domin yi masa jinya, yayin da aka dauki gawarwakin zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki domin tantance su da kuma sanadin mutuwar tasu bisa ga cewar ƴan sanda. Binciken ƴan sanda na farko na nuni da cewa mutanen waɗanda dukkan su maza ne ƴan tsakanin shekaru 20 zuwa 38 waɗansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba suka jibge su a gefen hanya. ƴan ciranin ƙasar Ethiopia suna yawan bin ta Zambia idan za su tafi waɗansu ƙasashe kamar Afirka ta Kudu kuma ba safai ake samun rahotannin mace-mace akan wannan hanya ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ranji makada alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan a wannan mako ne ake shirin fara taro babban taro na ƴan kasuwar Afirka da manyan kusoshin gwamnatin Amurka ciki har da shugaba Joe Biden wanda shine mai masaukin baki. Wannan taron yana da alaka da harkokin kasuwanci musamman da yake cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta Amurka tare da haɗin gwiwar gwamnatin Amurka ne suka kira wannan taron. Manyan baki sun fara isowa a nan Washington DC kamar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaba Bazoum Muhammad na Niger da sauransu. Kowannensu kuma na tafiya ne da manyan ƴan kasuwa da suke dafa masa baya. Babban ɗan kasuwa a Najeriya kuma shugaban kamfanin albarkatun makamashi a Najeriya ta Oriented kuma babban hamshakin attajiri a nahiyar Afirka Muhammadu Indimi yana cikin waɗanda suka dafa wa shugaba Muhammadu baya a wannan taron. Ya bayyana wa Ali Mustapha muhimmancin wannan taro.
Wannan taro ne muhimmi wanda su G7 suka kirkiro shi ɗaya ya fara sai kuma waɗansu kuma su kuma sai suka fara. Yanzu in ka gani a Saudi Arabia jiya shugaban China ya zo musu an tara shugabannin larabawa na duniya gabaki ɗaya su ma sun yi nasu jiya. To shi kuma shugaban Amerika shi ma ya kirawo shugabannin Afirka gaba ɗaya. Yanzu haka an fara sauka GB insha Allah za a fara. Saboda haka kowa yanzu yana son ya je Afirka. China sun yi da Afirka a Addis Ababa kuma watanni uku da suka wuce a Japan sun yi nasu a Tunis kima na hallara. Saboda haka abin yana kyau. Saboda haka kowa yana neman ƴan kasuwa da za su yi aiki tare.
Gwamnatoci abin da suke nema daban abin da ku ƴan kasuwa manya kuke nema daban kamar wace riba kake jin ku ƴan kasuwa za ku iya samu da kuma ita gwamnati mai zata yi wani irin tsaraba za ta yi koma da shi da?
A'a, mu inda kasashen nan gabaki daya muna so a haɗa kai. Haɗa kai shi ma wannan babban riba ne. Amma yanzu ka ga yanzu in ka je Rasha suna cikin yaƙi. Mu ma in ka je da muna cikin yaƙi da su Boko Haram da sauransu ko da yake har yanzu ba a gama ba. Amma abin yana lafawa. To, in dai Allah ya sa aka haɗa kai da manyan ƙasashen duniya wannan abubuwan ba za su sake faruwa ba ni a gani na kenan.
Alhaji kai ka san duka biyun, ka san Najeriya, ka san Amerika, ka san sauran ƙasashen Afirka. Kana gani ƴan Najeriya ko bisa ga abin da ka sani game da kasuwanci Amurka suna cin moriyar cuɗanyen na ƴan Najeriya misali da Amurka?
To ai in ka duba ka gani su Amerikawa sun fi ƙarfin aiki wajen mai a Najeriya. Babu ƴan kwangilarsu. Kuma kaga yanzu in ka je Najeriya China suna da ƴan kwangila suna aikin mai komai da komai suna yi. Saboda haka America su sun shiga aikin haƙan mai tun independence suke yi. To wannan shi ma yanzu watakila sun ga komai ɗin ya musu kaɗan ne suna son kuma a shiga waɗansu harkoki na daban.
China ta yi nisa ta yi ƙarfi a wajen girka kanta a cikin ƙasashen Afirka. Tana ganin ta yi nisan da ba wata ƙasa wacce da za ta iya kama ta wajen harkokin kasuwanci yanzu a Afirka.
Ai ba za a kama China ba saboda China su ba su da girman kai har burodi sayarwa suke. Yanzu in ka je kantin kwari har kantuna suke da shi. To kaga mutumin wannan ƙasar ba zai irin wannan abubuwan ba.
To bari mu yi magana tattalin arziki sha'anin tattalin arziki da ke faruwa yanzu a ƙasashe a koina ana magana cewa tattalin arziki yana faduwa. Me yake jin wannan faduwa din da ko musamman dogaro kan harkar mai ce ko kuma rashin mai da hankali kan wasu harkokin kasuwanci daban?
To ai ba Najeriya kadai ke da matsalar harkokin economic ba yau in kace wa ake bi bashi a duniya number 1 America ce ita ce kan gaba gurin cin bashi saboda haka ba wata kasa da ba abinta bashi mu namu bai ma taka karaya kariya ba mutane ne ba su sani ba inda sun sani da ba za a damu ba duk duniya gaba daya ana cikin bashi
Alhamdulillah abin tarihi ya faru a Najeriya an samu mai arewacin Najeriya mai muhimmancin samun wannan mai kuma ya zaci moriye shi
sosai zaci moriye shi ai yanzu aka fara kuma duk inda arewa suke ake da mai kowa ya sani yanzu za a fara insha Allah
ba Gombe da Bauchi kadai ba
ina in ka je Nasarawa akwai mai in ka je Borno lecture akwai mai idan ka je su bidda akwai mai saboda haka abin da yana da bukatar kuɗi amma yanzu man da aka samu a Gombe kaga za a yi fertilizer za a yi lantarki za a yi refinery wannan duka ba wai wanda za a kai waje bane wanda za a amfani da shi a cikin gida to in aka samu irin na Bauchi guda uku ko hudu mun warke ba za a sake siyo wani abu daga waje ba
yanzu ana cece ku ce akan manna a Bauchi yake ko a Gombe yake ai na yake
eto tsakanin su bi ne
amma kamar da kace ba nan kadai bane yake da mai to akwai kana da masaniya cewa za a ci gaba da hako wanda ba a riga aka hako din ba
sosai ma za a ci gaba insha Allah
Muhammadu Indimi ke nan babban dan kasuwa a Najeriya a tattaunawa sa da Ali Mustapha Sokoto za a ji kuma karashin wannan tattaunawa a shirye-shiryen mu na gaba. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga alheri da ci gaban labaran duniya.
An ji ƙarar harbin bindiga da fashe-fashe daren jiya a arewacin Kosovo yayin da Sabiyawa suka tare hanyoyi da manyan ababen hawa da turoktoci. An killace hanyoyin ne jiya Lahadi bayan da shugaban Sabiya ya ce zai nemi dakarun wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tsaro ta NATO ta tura dakarun Sabiya 1000 a arewacin Kosovo da 'yan ƙabilar Sabiya suka fi rinjaye da cewa ana yi wa Sabiya barazana a wurin. An ci gaba da tsamari duk da janye zaben larduna da aka yi shirin gudanarwa ranar 18 ga watan Disamba da 'yan ƙabilar Sabiya a Kosovo suke adawa da shi. Sabiyawan Kosovo sun ci gaba da musayar miyau yayin da Firaministan Kosovan ya ce da karunsa za su mai da martani kan duk wata tsokana da dukkan ƙarfinsu. Daga ƙarshe 'yan wasan ƙwallon ƙafa Morocco da suka nuna bajinta a gasar cin kofin duniya sun samu gagarumin goyon baya a nahiyar Afirka da kuma ƙasashen Larabawa sai dai lamarin yana da sarƙaƙiya a makwabtansu ƙasar Algeria da suke sa-insa da ita. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlas Lions ta zama ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta farko a nahiyar Afirka da kuma ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Larabawa. Da ta kai wasan kusa da ƙarshe bayan da ta doke manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai da ya sa ta sami yabo daga Dakar da kuma Dubai yayin da sauran ƙasashen Larabawa suka aika sakonnin taya murna. Gwamnatin Algeria da ta yanke ƙauna da Rabat a shekarar 2021 bayan shafa shekaru ana zaman doya da manja ba ta ce ƙala ba. Ƙasashen biyu sun dade suna jayayya kan wani yanki da ake takaddama a kai wanda ƙasar Morocco ke ɗauka a matsayin nata inda kuma ƙasa Algeria take goyon bayan wata ƙungiyar da ke neman ɓallewa mai ɗaukar makamai. Ƙasashen suna kuma takaddama kan waɗansu batutuwa da suka hada da daidaita ƙawance da Morocco ta yi da Isra'ila da kuma zargin leƙen asiri. A wannan shekarar an tada jijiyar wuya a kan zanen rigar ƙwallon ƙafar Algeria.
A gaida alheri da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoton mu. Wani artabu da 'yan sandan jihar Adamawa suka yi da masu garkuwa da mutane yayi sanadin mutuwar 'yan bata garin guda biyu da jikata wasu da suka ari na kare. Wakilin Musa Lisu Muhammad Garba na dauki da karin bayani. wannan gwabzawar dai tare da ba ta kashin ya gudana ne a dajin Boy dake karamar hukumar Song a jihar Adamawa inda rundunar ƴan sannan jihar tare da hadin gwiwar ƴan sintiri ko kunce ƴan sa kai suka yi kukan kora tare da Nausa Ninkaya a cikin dajin suka koyi nasarar kashe ƴan ta'adda guda biyu da kuma jikkata wasu da dama al'amarin dai yayi sanadiyar kwato waɗanda aka yi garkuwa da su har hudu a wannan dajin sauran daga cikin ƴan ta'addan da aka musu wannan kwanton bawunar dai sun gudu tare da harbin albarushi a jikin su kamar da yadda kakakin rundunar ƴan sannan jihar Adamawa SP Suleiman Yaya Guroje ya tabbatar da akuwar lamarin
al'amarin haka ne saboda arangama da aka samu muna da tabbacin cewa mutane biyu cikin masu garkuwa da mutane sun rasa ransu sannan kuma Allah cikin ikon sa mun ceci mutane hudu wanda kaji daga bakin daya daga cikin su har ila yau zamu ci gaba da yin amfani da wannan dama mu kira ga al'umma da su dinga tallafa ma jami'an tsaro da bayanai na sirri
biyo bayan wannan gumurzun ya gudana dai da shikirin na ƴan sandan ta yi nasarar kwato hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a wannan dajin na koyi nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin su mai suna Jauro Ibrahim wanda ya fara sheda mun yadda ma aka yi garkuwa da shi da kuma inda aka kai shi
daren Asabar ina gidana 11 naga mutane sun shiga da bindigogi zuwa kanna da daddare sun ce ba ni kuɗi nace masu ba ni da kuɗi sun ce baka da kuɗi ai ga kuɗi nan nace masu babu shi to haka suka haharbe bindiga suka nade ni muka kama hanya muna tafiya da su da babura sai suka yayya gari gunan mu suka daddaura fuskan mu suka samu a cikin kokon wannan duwatsu to shine bayan kwana biyar da ya shigo muna kwance zamu ci abinci ba su bamu abinci ba su bamu ruwa sun ce ba su bamu an ba kuɗin nan yazo ba miliyan biyu da rabi amma ban ba su ba suka ce to an ba mu bayar da kuɗin ba za su rakashe mu
bayan da rundunar ƴan sandan jihar Adamawa tare da hadin gwiwar ƴan sa kai ko kwance ƴan sintiri wanda suka ba da namijin kokari domin ganin an tarwatsa mabuye waɗannan ƴan ta'addan al'amarin da ya sanya wasu daga cikin manyan ƴan jihar Adamawa murna tare da godiya da kuma nuni da cewar lallai ilahin burin jami'an tsaro a Najeriya na shirin cika Malam Hayatu Gire wanda ke zama tsohon malamin kwalejin horar da malamai a jihar Adamawa wato FCE a takaice wanda yace
wani godiya Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu wannan taimako na ganin ci gaba na harkan tsaro ana ta samun nasara akai a yau da gobe kullum kullum a matsayin mu mutanen al'umma musamman mazauna arewa maso gabas ba abin da zamu ce ni Allah ya saka musu da alheri da shugaban kaza sauran su
wannan gwabzawar tare da ba ta kashin dai ya gudana ne a dajin Boy dake karamar hukumar Song a jihar Adamawa inda rundunar ƴan sandan jihar tare da hadin gwiwar ƴan sa kai suka yi nasarar kashe ƴan ta'adda biyu da kuma tarwatsa makuyan su hadima da kwato hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su wasu daga cikin ƴan ta'addan kuwa sun gudu da harbin albarushi a jikin su Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
To a gaida Lado da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington ga kuma shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan shiri na ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi a yau zamu duba ikirarin wani kwamiti da ya zargi babban bankin Najeriya CBN da rafa-rafa da wasu makudan kuɗaɗen shigar gwamnatin Najeriya ku kasance da mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gunar Gabannin fara bitar shirye-shiryenmu na shekarar 2022 mai bankwana. Kwatsam sai ga bayanan zargin rufa-rufa a kuɗaɗen caji da bankuna ke tarawa Najeriya. Da ɗan majalisar wakilai Muhammadu Gudaji Kazaure ya nuna takarda mai ɗauke da sa hannun shugaba Muhammadu Buhari. Da ta ba su hurumin bankaɗo rashin gaskiya a lamarin. Gudaji Kazaure wanda an tabbatar ya daga cikin ajin 'yan majalisar wakilai da kan gana da shugaban Najeriya. Ya kira taron manema labaru. Inda yake shugaban ya bashi amanar aikin ya kuma sanya babban daraktan hukumar tsaron ƴan sandan farin kaya magajibici da tsohon kwamishinan ƴan sanda na Kano Muhammad Wakili da ministan shari'a da ministan kuɗi da dai sauransu a matsayin ƴan kwamitin inda Gudaji yace shine sakatare
sunana honorable Muhammad Gudaji Kazaure dan majalisar tarayya mai wakiltar Kazaure Ronugo ƴan kwashi binciken mu yayi bincike akan trillion 89.1 trillion 89 da biliyan 100 sune kudin da muke bincike wanda sun isa a biya wa Najeriya bashi har ƴaƴan mu su mora shugaban kasa ya soka cikin mutunci cikin daraja kuma abin da yake ta fama kenan yana fuskantar matsala daga mutanen da ke kusa da shi domin ba ci gaban su suke so ba ba nasarar su suke so ba abin da suka samu na duniya suke so su tsira da shi abun duniya suke so su samu abun duniya suke so su tsira da shi sun samu abun duniya yanzu kokari suke ya za su tsira da shi babu ruwan su da martabar sa wanda ya shi ya kawo mu karkashi yadda aka hana ni in je wurin shugaban kasa in masa bayanin wannan committee da ya bani in masa bayanin me muka gani me muka binciko nawa muka gani wannan account din da CBN suke takama da shi domin mu abun da muka sani wannan kudi dala billions 171 da suke investors account kudin gwamnati ne domin babu wani investor da zai zo ya kawo dala billion 1 a ce SS busu sani ba dokar kudi ta kasa ta ce duk wanda zai zo ya investing din kudi suka kai wannan adadi zai sanarwa da security ko security busu sani ba to ya kai aka tara dala billion 100 dala billion 171 ba tare da jami'an tsaro sun sani ba kuma investor su wani investor ai na aka samu wannan kudin a Najeriya kudaden mu ne da ake tarawa na charges banda abubuwan da banki suke koyewa ba sa ba gwamnati dan haka bai kamata Najeriya ta ci bashi ba bai kamata ana bin mu bashi ba wasu ƴan Najeriya ne suke rantawa Najeriya kudin Najeriya ake ƙara mai da ƙasa baya wannan shine dalilin da yasa muka ce zamu sanar da ku ƴan jarida ku sani ga abin da ake ciki kuma zuwa sati mai zuwa in Allah ya yarda takardun da muka ba ku yanzu zamu ƙara muku kuma abubuwan da muka gani nan gaba sannan muna kira da mai girma shugaban kasa wannan committee da ya bani da ya gaggawa ya neme ni ya ji me yasa aka tsaye da ni ban zo wurin shi ba in ma an zo an gaya mai wata magana ya ji me aka gaya mai in faɗa masa duk abin da aka faɗa mai ba gaskiya bane muna yi ne dan martabar sa dan darajar sa dan saboda ƴan Najeriya dan saboda future ƴaƴan mu da jikokin mu
Gudaje ya yi zargin an kange shi daga ganawa da shugaba Muhammadu Buhari dan kar ya samu damar yin bayanin halin da ake ciki dan kar a kori gwamnati Emefiele daga mukaminsa ga hira da filin ciki da gaskiya yayi da shi
Gudaje ka zaure ka ce shi gwamnatin babban banki yayi ta wurin kai kunga ya ce shi zo yayi bayani amma sai daga baya da kyar ya samu ya zo shin har ma kuka nemi a ranar wata kila yana tsammani ko za a daure shi ne a koli zargi da kai ka ce ma canza wannan fasalin kudin da aka yi saboda maganan committee nan ne me yasa ka fadi haka
eh abin da ya faru shine domin ya san cewa shugaban kasa ne ya samu wannan aikin kuma kasa ba a san aikin da muke ba mun fito mun fada ba an kirkiro canje wannan kudin ne domin a nuna hanyoyin da kudi suka mutu domin a binciken da muke babu inda za a nuna inda trillion 4.5 aka kashe su babu dalili saboda haka a yau wannan canje kudi saboda binciken mu ya dakata ne a dakatar da binciken mu a kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya maimakon bincike da muke yi shugaban kasa ana hankalin sa ya koma wurin canje kudi da challenges da zai fuskanta da sauransu mu kuma nan ana dakile mu an hana mu magan shi wannan shine dalili CBN ta zo canje kudi ne saboda wannan binciken trillion 89 da billion 100 da muke yi shi yasa aka kirkiro wannan sannan akwai wasu policies wasu dokoki da CBN take ta daukowa duk dan ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu
amma guda bika zaure kai a wajenka shi godun ne mai kula gwamnatin babban bankin nan babban dan cin hanci da rashawa ne kenan
to abin da ke faruwa ya nuna haka domin kudin da ake tarawa da kuma kudin da ake ba gwamnati da kuma shi kansa dokokin da ya karya ya mallaki share a bankuna ya mallaki ma bankuna ta karkashin kasa abubuwa da yawa ya mallake su wanda ya saba doka yana kan wannan kujera ya mallake su sannan irin yadda yake zuwa da abubuwan da za su kuntatawa kasa domin ko wannan dokar da ya kawo ta cewar ba za a cire kuɗi ba ya wuce 20,000 so ake yi mutanenmu da suke ƙauyuka masu sai da dabbobi da kayan abinci wanda ba sa mu'amala da banki su ake so a karya sannan ana so a karya yaranmu matasa da suke POS kusan mutum miliyan 18 a Najeriya da suke cin abinci ta hanyar POS su ɗauko cash wanda yake bukata su bashi ya dan sallame su suna samun abinci su ma ana so a kashe
kun so da ku cafke shi a ranar da ku gayyace shi a ofishin hukumar DSS shin me yasa kuka yi hakuri kuka ba da bayanin sa lokacin
abin da ya faru ya kawo uzuri guda biyu ya ce yana da taro na IMF akan bashin da za a ci a Nigeria a America shi da minister of finance za su je su yi briefing na biyu baya da koshin lafiya akwai magungunansa da yake sha a gida na uku jininsa ya hau hankalinsa ya tashi saboda ya ga yayi awoyi a je so wannan ta sa hankalinsa ya tashi shi kuma da yake shi DG mai adalci ne mutumin kirki ne baya san fituna sai ya ce to a kyale shi a ranai a ci gaba da bincike ya je ya aiwatar da wannan aikin kasar amma ya duk takardun da muke bukata ya kuma san da aka ce ya dawo shine muka sace shi a Beli yanzu haka a zaman Beli yake
yawwa to a ƙarshe ka ce ka zargi wasu mutane da suna hana ka zuwa ganin shugaban kasa domin kai masa waɗannan bayanan shin waɗanne irin mutane ne waɗannan ne
to a waɗanda ni dai waɗanda suke nake gani sun hana ni zuwa ganin shugaban kasa na farko dai dan uwana protocol shi yake kai ni kuma shugaban kasa ya ce mun duk sanda nake bukata in zo in ganshi in biyo ta gurin sa kuma ya tambaye ni wa nake so ma ya hada ni da shi nace shi zai hada ni da shi saboda shi yake kai ni nace bai kamata in tsallake shi ba farko shi yake kai ni kuma yanzu in nuna wani kaga ban yi daje ba kuma yayana ne gidan mu daya saboda haka na dogara amma ni dai shi ya hana ni in ga shugaban kasa domin ta hanyar sa nake ganin shugaban kasa kuma shi shugaban kasa yace in gani in zan ganshi shi yace da ni bazan ga shugaban kasa ba ba kuma caye ba zan ga shugaban kasa ba caye na daina ganin shi ni kadai sai dai in je in rubuto takarda in ma za mu ganshi a kwamitance wanda zai iya daukar lokaci a ce ba a approve ba a badda takardar tunda ni san da nake zuwa na ganshi yayi ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi naje ya ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi ya ba ni wannan aikin kuma sai da ya ce min amana 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 har sau uku ya gaya wa DGSS amana 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 sai sa muka rike wannan amana to nayi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban kasa a biya duk bashin da ke kasar nan dala ta kare farashin komai ya sauka a samu saukin rayuwa irin wannan aiki da na sadaukar da rayuwata kullun ana yakata ana ta mitin a kaina akan rayuwata so amma a ce an dakatar da ni an hana ni in ga ya masa so wannan shine abin da yake tsoratar da ni
gwamna Emefiele a lokacin bayanan sauya fasalin ya ce naira triliyan 2.7 cikin naira triliyan 3.2 da aka buga na hannun jama'a ne da hakan ke yi wa tattalin arziki zaman kasa dan haka matakin zai sa kuɗi dawowa bankuna kazalika Emefiele ya ce hakan mafara ce ta daƙila karɓar kuɗin fansa daga barayin daji
these challenges primarily include one significant hoarding of banknotes by members of the public with statistics showing that over 85%
Gwamna Emefiele ya ce waɗannan kalubalen sun haɗa da gagarumin tattara takardun kuɗaɗen banki da jama'a ke yi kuma alƙalama sun nuna cewa sama da kashi 80 cikin 100 na kuɗaɗen da ke zagayawa ba sa cikin rumbunan bankunan kasuwanci
of coins in circulation are outside the vaults of our commercial banks
filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi fadar shugaban Najeriya kan ikirarin wannan kwamiti amma fadar shugaban kasa ta bakin mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ta musanta aikin kwamitin da bayyana cewa hatta yawan kuɗin da ake magana ya fi ƙarfin dukiyar kasa ko a ce hasashen ya saba wa hankali masu sauraro idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu fara bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku har zuwa ƙarshen wannan shekara mai ƙarewa yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Alhamel Hikaya ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
kuma da Allah a gaishe ka duka kuma abinda za mu iya kawowa kenan idan Allah ya yarda sai kuma da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi da daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za mu zo da wani sabon shiri amma kafin nan bari mu mika sakon taya murna ga Alhaji Basiru Isaka na Lands Commission a birnin Accra wanda Sarki Musawa Accra na Basiri ya nada shi Sarkin Samarin Musawa Accra to Allah taya Alhaji Basiru engineer da uwar gidansa Hajiya Zainab Riko na wannan alfarma da Allah ya musu yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da sauran jama'a Baba Yakubu Makiri ke sallama. Assalamu alaikum.